This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da 16. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan kodiyo shi akan internet wato a voahausa.com. Masu rayuwa assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 19 ga watan Nuwamba shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ali Mustafa Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya.
To hukumar Faransa sun ce ashe mutumin da ya jagorancin harayen da aka kai a cikin birnin Paris a makon jiya yana cikin wanda aka kashe a samaman da 'yan sanda suka kai. Magajin garin birnin New York ya ce ba wanda ya sai tsorata su bayan da 'yan ta'adda ISIS suka fito da wani bidiyo mai barazana ga birnin. Sannan shugaban Amurka ya ce idan ana son a magance rikicin Syria to a fitar da shugabanta daga kan karagar mulki.
To a yau 19 ga watan Nuwamba rana ce da aka kebe domin yin dubi kan irin halin da waɗanda ba su da cikakken makewayi ko kuma banɗaki ke ciki da kuma yadda ake tsaftace shi.
Ba a gyaran banɗaki yanda yake a gwamnatance, sai dai wanda ya ga dama ya gyara nasa don kansa, wanda kuma bai ga dama ba shikenan.
A jihar Sokoto kuwa yayin da jam'iyyar APC ta fara zaɓukan fidda gwani domin tunkarar zaɓukan ƙananan hukumomi da za a yi, an yi ɗauki ba daɗi a ƙaramar hukumar Sokoto ta Arewa.
Talakawa mun zabi ga wanda muka bukata su manyan ba su son ba Allah ga su
sannan kamar kowace alamin su muna tafe da shirin sai bango ya tsage amma da farko ga labaran duniya.
Lauyoyin ƙasar Faransa sun tabbatar da cewa ashe madugun shirya hare-haren nan da aka kai a birnin Paris a makon jiya yana cikin mutanen da aka kashe su a cikin samaman da 'yan sanda suka kai kan wani gidajiya Laraba a can Paris din. Ofishin lauyoyi masu gabatar da ƙarriki na wannan birnin sun ce an gano gawar shi wannan mutumin mai suna Abdulhamid Abaud, wanda ɗan ƙasar Belgium ne amma asalinsa ɗan Morocco, a cikin gidan nan da su ma'aikatan tsaro suka share kamar sa'o'i 7 suna kai mishi hari a unguwar Saint-Denis da ke can bayan garin na Paris. Shi dai Abaud da ake zaton ɗin shekaru 27 ko da 8 ne, an tantance cewa gawar tasa ce daga duba yatsunsa da aka yi. Mutane dai aƙalla 8 aka cauke a cikin wannan gidan a lokacin wannan samamin na ma'aikatan tsaro, wanda kuma a lokacin ne wata mace da aka ce ‘yar oshi Abaud ɗin ne ta yi mutuwar ƙunar baƙin wake bayan da ta tada wani bam da ke jikinta. ‘Yan sanda uku sun ji rauni kuma an kashe ɗaya daga cikin karnukansu.
Magajin garin birnin New York Bill de Blasio ya ce ba wanda ya isa ya tsorata mutanen birnin. Yana wannan kalamin ne bayan da kungiyar 'yan ta'addar ISIS suka fito da wani faifan bidiyo da ke barazanar kawo hari a kan birnin, wanda shi ne gari mafi girma a Amurka. Da yake magana a dandalin Times Square, ɗaya daga cikin wuraren da aka nuna a cikin bidiyon, magajin garin ya ce sun fahimci daman manufar 'yan ta'addar ita ce su tada hankalin jama'a su jefa birnin cikin ruɗani. A cikin hotunan dai an nuna wani abu mai kama da bam ne da aka kwance shi, sannan aka dana wato aka ja magnatisin tayar da shi. Mr. Blasio dai ya ce ba wata tabbatacciyar barazana da birnin New York ke fuskanta, don haka ya gargaɗi mutanen garin da su ci gaba da gudanar da hidimominsu na yau da kullum kamar yadda suka saba.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce ba za a fa taɓa samun nasara a gama da 'yan ta'addar ISIS ba sai an samu cin mai yarjejeniyar sulhun ta rikitan ƙasar Siriya. Ya kuma ƙara da cewa duk yarjejeniyar da za a ƙulla dole ne ta tabbatar da cewa ba ta bar shugaban Siriya Bashar al-Assad a kan karkashin ta mulki ba. Shugaba Obama, wanda ke wannan kalami lokacin da yake gana da Prime Minister Canada Justin Trudeau a wajen taron ƙullin ƙasashen Asia Pacific da ake a ƙasar Philippines, ya ce zai wuya matuƙa a iya tsaye da yakin basasa da ke gallabar Siriya, muddin ba kawar da shugabanta ba, wanda a cewar shi Obama ɗin galibin mutanen Siriya suke wa kallon shi mai mulkin mallaka ne. Yanzu dai kusan shekaru uku kenan da ƙasashen duniya suke ta ƙoƙarin neman hanyar kashe wutar wannan tarzoma ta Siriya, wacce ta laƙume rayukan mutane aƙalla 2,250. Sai dai kuma maganar yadda za a yi da shi shugaba Assad ne ke kawo cikas, da yake ra'ayin ƙasashen da ke ƙoƙarin wato su sulhunta abin ya rabu a kan yadda za su yi da shi shugaba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. shugabar adawar kasar Myanmar Aung San Suu Kyi wacce jam'iyyar ta lashe zababban zaben da aka yi a kasar cikin watan nan tana ganawa da manyan jigogin gwamnati mai barin gado dan a san yadda za a canja ragaman mulki a cikin sauki sai dai jami'an kasar basu bayyana ainihin abubuwan da aka tattauna a wannan ganawar da aka yi tsakaninta da kakakin majalisar dokoki Shuen Man amma an san cewa wannan shine na farko daga cikin taruka guda uku da aka shirya za a yi tsakanin Aung San Suu Kyi da manyan kusoshin gwamnati mai barin gado shi ma shugaban kasar na yanzu Thein Sein da komandan sojan kasar Min Aung Hlaing duk sun yadda za su zauna su tattauna da ita sakamakon da aka samu zuwa yanzu a zaben da aka gudanar a ranar 8 ga watan nan Nuwamba ya nuna cewa jam'iyyar mai mulki ta USDP ta sha kashi sosai a hannun jam'iyyar NLD ta Ms. Chi
to a kashe gwamnatin kasar Zimbabwe ta bayyana kudurinta na fitowa da wani sabon haraji da za ta dora bakaken fatar kasar da aka sake tsugunar da su wanda suka mallaki filaye sai dai rahotanni sun ce da yawa daga cikin wannan mutanen suna ci gaba da fuskantar matsalolin rayuwa iri-iri abin da ke sa ma yanzu alatilas sai da suke hada karfi da turajar fata domin su nemi rahusa gwamnatin ta Zimbabwe dai ta ce daga watan Janairu na sabon shekara ta 2016 ne za ta fara dora harajin tsakanin dala 3 zuwa dala 10 a kowace shekara akan kowace kadada daya bisa ga dukkan alamu gwamnatin tana neman wasu hanyoyin samun karin kudaden shiga ne domin ta tallafa wa tattalin arzikin kasar da ke da rauni matuka sai dai kuma abin mamaki wato shine samun bakaken fata wuraren zaman su na daga cikin abubuwan da 'yan siyasar Zimbabwe suka yi da suka yi fafutuka kamar su shi kansa shugaban kasar na yanzu Robert Mugabe suka yi amfani da su wajen yin siyasar tasu har aka zabe su a shekarun 1960 a karkashin shi shirin sake fasalin filaye na shekarar 2000 ne gwamnati ta kwace dubban gonaki daga hannun turajar fata aka bai bakaken fata
to labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC za mu fara rawatanin namu ne da batun kiwon lafiya inda yau rana ce da aka ware domin tunawa da dimbin mutanen da ba su da makewayi ko kuma cikakken banɗaki wata kididdiga ta nuna cewa kalla mutane kusan biliyan 1 ne ke biyan bukatunsu na bayan gida a filin Allah ta'ala daga Lagos ga rahoton da wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aika mana
ranar 19 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da hukumar lafiya ta duniya ta ware domin fadakar da al'ummar duniya muhimmancin dakunan bahaya da nufin taimakawa wajen kawar da cutuka masu yaduwa dangin kwalara sai dai kuma har yanzu akwai gidaje masu dama a birane da kauyuka na Najeriya da ba sa da ingantattun gidajen bahaya ko makewayi a kasashen duniya daban-daban dai musamman waɗanda suka ci gaba makewayi ko gidajen bahaya gurare ne da ake dauka da muhimmancin gaske wanda ake samarwa a gurare daban-daban domin biyan bukatun jama'a bayan wannan kuma makewayi na taimakawa wajen rigakafin yaduwar cutuka da ake samu ta iska musamman kwalara da dangin sa to sai dai ganin yadda hukumomi da jama'a a Najeriya yake samun matsala wajen tabbatar da tsaftar muhalli wasu ƴan kasar na ganin akwai buƙatar sake dawowa da ayyukan duba gari a kasar da nufin tabbatar da tsafta tsakanin al'umma kamar da Malam Sani Muhammad wani malamin makaranta ya shaida mani
misali zan baka kaga a da akwai mutanen da ake cewa duba gari duba garin nan su sukan shigo gidanka su duba bandakunan ka su duba wajen wanke-wanken ka su duba abubuwa da yawa su gani in yayi daidai to in ma bai daidai ba a baka shawarwari ne yanda zaka gyara to kaga a lokacin da ana gyaran bandaki sosai amma a yanzu zamanin nan ba a gyaran bandaki yanda yake a gwamnatance sai dai wanda ya ga dama ya gyara nasa dan kansa wanda kuma bai ga dama ba shikenan
yanzu aka dai wata kididdiga da kungiyar WTO mai kula da tabbatar da ingantattun gidajen bahaya da kuma wayar da kan al'umma game da muhimmancin gidajen bahayan ta fitar na cewa daga cikin kananan yara 5 kalla guda daya na mutuwa kafin cika shekaru 5 a duniya a sabili da kamuwa da cutukan da ake yadawa a sakamakon rashin tsafta makewayi kuma musamman a kasashe masu tasowa irin su Najeriya to koya magidanta ke ganin wannan rana tambayar kenan da nayi wa malam aboki Dalladi
maganan tsafta a bahaya ma kadai ba a dukkan magudanan ruwan mu ko kuma dukkan wani abin da ya shafi drainage in ka kula a Najeriya mu ba riga an ba da mu a baya yanzu billahi allazi da zaka shiga gidajen talakawa irin mu kaga irin gurin da muke tsuguna zaka san an riga an bayar da mu
a yan shekarun nan dai hukumar tabbatar da muradin karni ta majalisar dinkin duniya ta tashi tsaye wajen gina gidajen bahaya a makarantu da nufin rage kamuwa da cutuka tsakanin yara to da yake an ce yara manyan gobe naji ta bakin wasu game da halin da ban dakunan makarantun sun ke ciki kuna da wajen bahaya a makarantu
eh muna da shi
ana gyara
ana wanke shi
ku ana da kuna da bahaya a makarantu
eh ana wanke shi
kuna da ban daki a makarantun ku
eh
yana da tsafta
Eh,
yanzu dai a yanda kungiyoyi masu zaman kansu ke fatan ganin an samar da gidajen bahaya ko makiyoyi ga dokacin jama'a domin rage kamuwa da cutukan da ake dauka a irin wannan gurare a yanzu dai akwai jama'a da dama masu fatan samun wayar da kai da kuma tallafi daga gwamnati na sanin alƙiblar da aka dosa a wannan bangare baban Jibrin murya Amurka daga Lagos Nigeria
To duniya mu binta asese to duniya mu binta asannu Tun duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasan ma'azanta to duniya akwai matalauta
Tuma Allah gaida baban gida Jibril kuma kan wannan batu na ranar muke waita duniya muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku anjima ashirin na dare idan Allah ya kai mu taya kuke ganin ya kamata a samar da wadatattun makewayi ga al'umma amma kafin nan bari mu je jihar Sokoto inda rautani daga jihar ke cewa an yi dauki ba dadi a karamar hukumar Sokoto ta arewa yayin da aka fara gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyar APC domin tunkarar zabukan da za a yi na kananan hukumomi kada da lamarin ya kaya a wannan rahoto da wakilin mu da Amurka Murtala Faruk Sanyin ya iko mana daga Sokoto
wasu yan takarar dai sun yi korafin tilasta musu janyewa wasu kuma sun yi zargin an yi musu dauke dora sabanin wanda jama'a ke so lamarin dai yafi kamari a karamar hukumar mulkin Sokoto ta arewa inda aka so mazaben fitar da gwani to amma daga baya ya rikide zuwa baiwa Hammata Iska tsakanin wakilan yan takarar cikin su ko har da zababbun yan majalisar dokokin jihar wadanda daya daga cikin su ya karbe wasu ƙuri'u ya kuma yayyaga su
sunana honorable Ibrahim Azzaka Sarki wanda an kai san da honorable Mai Kaji dan majalisar dokoki na jihar Sokoto mai wakiltar Sokoto no sabu a halin da ake ciki
ina fahimci cewa kana daya daga cikin wakilan Abdullahi Hata a wurin zaben fitar da gwani
ni agent dine ne abin da ya faru lokacin da aka zo su dayan abokan takara sun yi tsaye cewa duk wanda annan ya zan dole shi ba su ƙuri'a su su rubuta mun kace musu doka bata da Allah ya nuhi an kai zabe lafiya aka kare lafiya aka tara kurkuza Alisa Hawa kowa ya gani na musulunka nasu so biyu shugaban zaben wanda anka turo ya kwashe kurkun ya sa cikin aljihunai yana so ya gudu da su Allah ya taimake mu jami'an tsaro sun ka tare shi a can exit na fita sannan ya dawo ya hidda kurkun sai suka ba agent din wancan kurkun namu yayyage a wurin
sunana da Yabu Gandu mu talakawa mun zabi ga wanda muka bukata su manyan ba su san ba Allah ga sun yi tsaye sun taru ba su so ne Allah ya kai shi
kana da tabbacin cewa shi lashe zabin fitar da gwani
ina tabbatun wallahi shi ya lashe zabi Abdullahi Hassan shi ya ci zabe
na zanta da shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto Alhaji Usman dan madami Isa dangane da wannan badakala da ke kokarin kawo farki a tsakanin yan jam'iyyar
kowace an tilasta mai ya janye bai faɗi gaskiya ba kwamiti ne ake sawa na sasanta kuma duk inda aka ce a sasanta wato za a kira kowane bangare a ce wani taye ma wannan idan ba su yarda ba shine sai a bar dama a ce ku tafi a je a yi muku zaben da gwani
wasu guraren da aka yi zaben ma ciki suke da cece ku ce misali a karamar hukumar mulkin Sokoto ta arewa wanda har kawo yanzu ba ku bayyana sakamakon ba
a duk inda yan jam'iyya suka samu rashin fahimta lokacin zabe gaskiya uwar jam'iyya za ta dan zama in mutane na a tozoye to duk hukuncin da an ka yanke wasu ba za su ji dadi ba suna cikin hasalan nan gare a bari sai kura ta lafa sa'annan a fitar da gaskiya
akwai zargin cewa manyan jam'iyyar APC a karamar hukumar suna goyon bayan wani dan takara yayin da kuma suke kin wani wanda ake ganin kamar shine zai yi rinjaye
to yalla bai ba ka ganin kai da dan jarida haka hina sanin wanda bai son wani ni a matsayina na shugaban jam'iyya ni ban dauki cewa akwai wasu shugabanni na APC ba waɗanda ba su don wani dan takara domin da yayan APC na
ya zuwa lokacin hada wannan rahoton dai ba a bayyana dan takarar shugaban karamar hukumar mulkin Sokoto ta arewa ba a daidai lokacin da hukumar zaben jihar ta bayar da gabatar da yan takara yake kokarin karewa Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
kan kalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahuwa nan gaba dan kada ana yin zabe
kuma da lagai da Murtala Faruk Sanyi ne to idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare za ku ji sharhi kan wata kididdigar da aka yi kan ayyukan ta'addanci a duniya wacce ta nuna cewa kungiyar Boko Haram ta dare kungiyar ISIS wajen kai munanan harhare da kuma yawan mutanen da ta kashe amma yanzu ga Jummai Ali da shirin sai bango ya tsage
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin Yau wannan fili na sai bango ya tsage ya kayyato Alhaji Ubamana mataimakin daraktan yada labarai na hukumar Alhazan Najeriya wanda zai yi kokarin amsa tambayoyi daga Gombe da kuma Kano a saboda haka ba tare da bata lokaci ba ga tambayar mu ta farko daga Gombe
Sunana Comrade Alhaji Garba da yarwa ga na wajen Gombe
To
tambaya ta shine idan aka tashi za a tsama ka akwai tantance da muke yi a jihar Gombe sai a dukurkula takarda a jefa in kai sa'a ka dauki Gombe shikenan sai ka zauna a Gombe in ka dauki Makka to kana daga cikin alabai masu tafiya aikin haji shin wannan gwamnati ne ta ce ai haka ko kuma ganin daman kan jihar Gombe ne suka ce ai haka
to malam ba ka ji tambayar ta sa ko
eh na ji
to bismillah
to wato gaskiyar magana shine wannan wani shiri ne na adalci na hukumar alhazai ta jihar Gombe dalilin ko shine a kujerun nan ba su isa jihar Gombe ba idan aka ce ai haka ba mutane da dama za su dauka an yi san kai ne ko an ba gwamnati ko an ba ƴan siyasa da makaman sun haka shi yasa ita hukumar alhazai ta ga mafi sauki shine ai ku ci duk wanda ya dauka ya samu maka tukin ya samu kujerar maka wanda bai samu ba zai zama shi a Gombe sai kuma Allah ya nuna mana shekara da ta bade da yake kuma abinda nake so dai mutane su fahimta cewa wannan ake haji shiri ne na Allah in Allah ya kira ka ko da kace kike ciki ko da me ake yi in Allah ya kira ka sai ka ji
to
ai wajita hukumar Allah zai ta Gombe adalci dan kokari take ta kamanta gaskiya saboda kujerun nan gaskiya ba ma ita ba sauran jihohi ma bai ishe su ba
to bari mu nufi Kano mutumin farko a Kano bismillah
assalamu alaikum sunana Hussein Ali Hamza
to
ina magana tambaya ta a nan kike ce duba da aikin haji ibada ce da ake bi shekara wanda kasashe da dama na duniya suke zuwa kuma suke tallafawa ga maliyatan su na kasashe mu a Najeriya sai ga shi mun kasance mun muka fi kowa biyan aikin haji da tsada wanda idan aka lura ga aikin ce bi shekara kudin aikin haji yana karuwa ne maimakon raguwa wani yunkuri gwamnati za ta yi wajen taimakawa maliyata wajen rage wannan farashi da kuma duba bukatu
Malam Uba ka ji tambayar ta sa ko?
Eh na ji tambayar ba Allah. Wato ba Allah gaskiyar magana shine gwamnati na ingizawa yanna ba ta da su. An kuma ka kula akwai wata matsala da ke damun kasar nan ka dubi ƙarfin kuɗin mu komai da zamu biya ko a dola ne ko ku a kuɗin Saudiya. Wannan dukkan su yafi namu kuɗin ƙarfi. Sai ta za ka ga mutum an ce ya biya dubunnai amma ka kwatanta da ƙarfin wata ƙasa sai ga kuɗin bai kai ya kawo ba. Kuma ka tuna gwamnati ita take kula maka da likitocin da suke kula da kai in ka tafi Saudiya gwamnatin nan tana tallafa wajen rage kudin jirgin sama gwamnatin nan tana taimakawa gwamnatocin jihohi da na kasa duka suna taimakawa su samu ma'aikatan nan su za su biya su da alawansu sun su da kudin jirgin su don su kula da kai eh na yadda inda hali a rage kudin aikin haji amma gaskiyar magana inda so samu ne in kamata yayi ma a ce mu samu dadin da wa'insu mahajjata suke ji wallahi kudin haji da ya fiya ta tsada dan in ka kula jihohi da yawa gwamnati na ba da kudi dan a ingiza wajen taimakawa da kudin gidajen su kuma in ka kula ba ma wai gwamnati bai ta hukumar kasa ko kudin guzurin da aka baka ba yana ake canja shi a kasuwa ba haka ake canja na mahajjaci ina fata na ansa tambayar nan
to bari mu sake komawa Gombe Gombe bismillah ku
yawa sunana shugaba Abdullahi dan Musa Gombe ni ma aikata ni ma aikata ina fulgirin shekara 7 10 ana yi da ni me yasa ake ba mutane a ce sai sun sa kudin abincinsu da za a rika ba su a gidajensu a Maka, kuma alhali an san mutanen Najeriya abincin da suke ci daban ne, sai a je a musu abinci saboda mutum 400 ba abin da sai dai a zuba. Me yasa ba za a nemi ma'aikata ƴan Najeriya wanda suka isa wannan Najeriya da kurin Najeriya da farin Najeriya sun kai ba sai a dauko Laraba wanda ba san yadda abincinmu yake ba?
To ita kenan tambayar ka.
A akwai ta biyu ko in kara da ita?
Eh, ka gama duka in kana da uku ma ka yi gaba daya.
To ta biyu na suke kaman 2004-2005 kudin kujera a Najeriya bai wuce 400 ba, kuma cikin abin da ake ba ruwa guziri dala 1000 ne. Yanzu gashi ana biyan 800 da wani abu, amma har yanzu dala 1000 ne yake ne da limit a wannan abin ke kara kudi kullun duk shekara.
To ka gama tambayoyin ka?
Eh, na dakata haka dai ba gari ya suka yi wani abu kada su yi rayu kada su yi rayu. Na'am.
To malam uba ka ji tambayoyin wannan malamin ko?
Gari tambayoyin ba Allah ne. Bari fara da maganar rashin da mahajja. Wato wannan shawara ce da aka zauna da ita hukumar Alade ta kasa da cikin kamata ya ce mahajjatan mu kamar sauran mahajjata na duniya inda suke da mahalli nan ya kamata a dinga ba su abinci. Babban dalilin ku shine yawancin mutanen mu da can irin takarin nan da suke sai na mana abinci, wallahi yawancin abincin gurbatattu ne, kuma kyakkyawan nufi ne yasa aka yi wannan. Amma a samu a ce a baka abincin Najeriya gaskiya sai a hankali, saboda dokokin Saudi suna da tsauri sai a hankali. Amma alal misali bara, ita hukumar Alazai ta kasa da jihohi sun yi kokarin su ga an kawo ma abinci irin namu daga gidan Najeriya don a dafa shi a nan Saudiya. Akwai jihar ma da ta yi nasara a kan wannan kamar jihar Lagos, su sun samu su yi wannan, amma jiha ce kamata ta zauna ta tantance da su kamfanonin da aka ba wannan kontragi na dafa mutane abinci, saboda bayar da abinci a Maka a cokal na hannun jihohi ne, abinci a Madina ne, ba da abinci a Madina yake hukumar Alazai ta kasa. So jihohi suna da
wannan
izinin.
Yan Najeriya sun yi abincin ga su a takali a dauke su ma.
To ai yana kokarin ya baka ansa ne, ya fahimci tambayar ka, shine yake baka ansa, ka bar shi ya baka ansa.
To na bari ba na ansa.
Malam Uba.
Na Allah, kuma yana hajiya ta ce kai hakuri ka fi.
Nayi
ba Najeriya bace, Saudiya tana da dokarta. Yawancin mutanen da kake gani suke sai da abincin nan, ba su da takardun zama. Sai yanzu shugaban ke Najeriya ta karye dokar kasar Saudiya don ta mafa ta baka abinci ba ta bi hanyar ka'ida ya kamata ta bi ba? Yanzu ya ce ai Najeriya suke sa mutane su je su zauna ba mukaddu a Najeriya. Hanya ɗaya da muke bi a siyasan shi ne wannan kamfanin Najeriya da ke zai samu izini ya dafa maka abinci a Saudi, doka ce ta Saudiya. So kokarin da ake
yi
ne kamfanin da ya ce zai ya dauki ya samu nasarar ciyar da mahajjata, kokarin da idan kuma Alade da jihohi suke shi ne su tabbatar cewa an yi abinci irin na 'yan Najeriya.
Ina jin kalabar malam Uba, ina jin kalabar
Allah a taƙaice. Akwai dokoki da ya kamata a bi kafin a baka abincin Najeriya a Saudiya. Wannan mutane da kike gani
haka ne
baka abincin Najeriya har ana tunamai da sauransu. Yau in ka koma aikin bayan aikin hajji sun koma kan duwatsu saboda ba su da takardu. Alfarma suke ci a lokacin aikin hajji ba a kama mutane a Saudiya. To yanzu so ka ce Najeriya ta zubda mutuncinta ta ce dole a nan da a yi wa ba su ji toka ba, bayan jihar ka tana da iko ta zauna da kamfanin da aka ce ciyar da mahajjatan nan. Zaunin tantance su ce ga irin abincin da muke so irin na mutanen Gombe, yaya za ku fuka mana wannan abincin inda wahala a fara ba na shekara biyu uku a samu abin da ake so? Akwai laifi a wannan? Ni dai fahimta ta shi ne, kamar dai kana da ra'ayi ne, ba ka so ka fahimci bayani.
Yawwa, to
ana ka fahimci abin da nake.
Abinda ya sawaka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Kafin nan, muna godewa Alhaji Garba Tela Herwa Gana da Malam Rabi'u Lawan a Kano da kuma wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya da suka taimaka aka dauki wannan shirin akan faifai a huta lafiya.
Wallahi yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon farko cewa yayi assalamu alaikum sashin Hausa. Dan Allah ku mika sakona ga waɗanda abin ya shafa cewa dan Allah shugabannin mu na ƙasa ku tuna lokacin da kuke yakin neman zaben ku. Talaka ya zama zinariyar da kuke hakowa a ƙasa amma kash yanzu ku ne kuke gasawa talaka aya a hannunsa. Yau gashi man fetur ma da talaka ke kuri da shi musamman a wannan lokaci na noman rani. Fetur yayi wuya ko da kuɗinka kuma kun kasa cewa uffan akan haka. Daga ƙarshe ina tunatarwa zuwa ga ƴan uwana cewa mu yi burin talaka yace kun ga ranar wani ba wai a ce bamu ga ranar wani ba musamman jihar Kebbi kuma Allah zai tambaye ku akan amanar da ya danka muku. Sako daga Nasiru Musa Mai Yama jihar Kebbi a Najeriya. Shi kuma wannan yace ya Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen harharan kunar bakin wake da tashin bumabumai a Najeriya da ma duniya baki daya amin. Sakon ango malamin makaranta da Sani Mai Lange-lange ya wuri. Sako na cewa ya assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Harharan ta'addanci da ƴan kunar bakin wake suka kai jihohin Adamawa da kuma Kano abin takeici ne da kuma Allah wadai. Muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan ƴan ta'adda masu kisan waɗanda basu ji ba basu gani ba a ƙasashenmu. Daga Muhammad Salihu Kauran Namoda da Ahmed Abubakar Gamborun Gala. Wannan yace salam VOA Hausa. Hakika ko shakka babu juyin mulki da ake yunkurin yi wa al'ummar karamar hukumar mulki Sokoto Tarewa na zare musu dan majalisar da suka zaba wato Honorable Abdullahi M Hassan a zaben fidda goni kwata-kwata bai dace ba domin ba a wannan karnin siyasar ubangida ta zama tsohon yayi. Daga Hassan Muhammad Binanci daga unguwar magajin garin Sokoto wannan yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ka ji kan waɗanda suka rasa rayukansu a harin da marasa imani suka kai kasuwar saida wayoyi ta Farm Center dake Kano. Allah ga ka ga su nan. Allah kai kake ganin su. Allah maganinsu. Allah ka wargaza duk shirinsu na cutar da masu bauta maka. Daga Comrade Hafiz Sani Murabus Attajiri Garki jihar Jigawan Najeriya.
Akai da Usman Kabara yanzu kuma ga labarai a takeice.
To Mahmud Rawayi a Faransa sun tabbatar da cewa ashe dai madugun shirya halarren nan da aka kai a birnin Paris a makon jiya yana cikin mutanen da aka halaka a samaman da 'yan sanda suka kai a kan wani gidajiya. Su ofishin lauya na Paris sun ce an gano gawar shi wannan mutumin mai suna Abdulhamid Abaud wanda ɗan ƙasar Belgium ne amma asalinsa ɗan Morocco a cikin gidan da ma'aikatan tsaron suka share sa'o'i bakwai suna kaiwa hari a unguwar Saint-Denis da ke can Paris ɗin. A nan Amurka kuma magajin garin birnin New York Bill de Blasio ya ce ba wanda ya isa ya tsorata mushi mutanen birnin. Yana wannan kalamin ne bayan da kungiyar 'yan ta'adda ISIS ɗin suka fito da wani sabon faifai na bidiyo da ke barazanar za su kawo hari a kan birnin wanda shi ne mafi girma a Amurka. Mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa shugabar adawar ƙasar Myanmar ƙasar da ake cewa Bama kuma wato Aung San Suu Kyi wacce jam'iyyarta ta lashe babban zaben da aka yi a ƙasa a cikin watan nan tana gana da manyan jigogin gwamnati domin a san yadda za a yi musayar ragaman mulki a tsakanin su ya su ɗin.
To masu sauraro abin da ya sauƙaƙe nan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da daren insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da kuka ji yanzu nan da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni sai kuma injiniyanmu Mr. Skip Sisk. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka amma kada ku yi nisa domin ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.